sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da juma'a, barkamu da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakeri a duniya. Yana mai cewa nan da shekaru 10 zai zama wani lokaci mai sarkakiya ga duniya. Watanni 10 bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa gidauniyar tallafa ma kasar Afghanistan, har yanzu abin da aka samu bai kai rabin abin da ake bukata ba. Sannan mai bayar da rahoto na musamman ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da kasar Myanmar yayi gargadin cewa muddin al'ummar duniya bata canza salo game da yadda take tunkarar matsalar kasar ba, abubuwa za su ƙara surkucewa.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce kasar hadaddiyar daular Larabawa UAE bata hana 'yan kasar takardar izinin shiga wato visa ba, kamar yadda labarin ya yada a wasu kafafen yada labarai.
To na farko dai tukuna, mu dai a hukumance ba su gaya mana cewa sun hana 'yan Najeriya zuwa kasarsu ba. A hukumance ba su gaya mana haka ba.
Sannan kuma kamar kowace Juma'a muna tafe da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran da yake jawabi ji Alhamis kan manufofin harkokin waje. Shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakeri a duniya. Yana mai cewa nan da shekaru 10 zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya hadari tun bayan yakin duniya na biyu. A wani jawabi mai tsawo da yayi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta Baidal kan harkokin waje, Putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya. Ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su labunta da haka ba. Ya ce kasashen yamma na wani kazamin yunkuri mai cike da hadari wanda zai iya janyo zub da jini. Yana mai danganta take-taken yammacin duniya da abin da ya kira tsokano yaki a Ukraine, tayar da rikici a kewayen Taiwan, wargaza kasuwannin kayan abinci da na makamashi a duniya, da kuma lalata bututun man kasashen Turai. Daga bisani kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito fadar shugaban Amurka ta White House na cewa waɗannan kalaman na Putin ba sabbi ba ne, kuma ba su nuna alamar wani canji a muhimman abubuwan da yake son ya cimma ba, ciki har da batun Ukraine. Watanni sama da 10 bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda, saboda magance matsalolin jinƙai a Afghanistan, kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake bukata ba, yayin da babu ma gwamnatocin ƙasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai. Afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani, a cewar Thomas Nicholson, manzon Turai na musamman a Afghanistan, a wani gargaɗin da ya yi ta kafar Twitter bayan ziyarar da ya kai Afghanistan a farkon wannan wata na Oktoba. Ya ƙara da cewa, ina kira ga ƙasashen China, Russia da ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC da su yi koyi da Burtaniya da Amurka da tarayyar Turai da sauransu ta wajen ƙara himma sosai game da adadin tallafin jinƙai da suke bayarwa. Mai bayar da rahoto na musamman ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da ƙasar Myanmar ya yi gargaɗin cewa muddin al'ummar duniya bata canza salo game da yadda take tunkarar sojojin da suka kwaci mulki a ƙasar ba, matsalar wannan ƙasar wadda tuni ma ta yi muni za ta ci gaba da muni ne kawai. Babu tsarin gudanarwa, babu dabarar aiki, babu alƙibla, saboda haka wannan san bai haifar da wani ci gaban da za a iya fayyacewa ba, abinda Tom Andrews ya gaya ma muryar Amurka kenan. Game da takunkuma daban-daban, ciki har da na hana sayan makamai da wasu ƙasashe suka ƙaƙaba masojojin. Wannan matsala ta jinƙai ta Myanmar ta yi ta gaggauta ƙaruwa tun bayan da sojoji suka hambare gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance a watan Fabrairun shekara ta 2021. Wannan kwacin mulkin ya biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ne ana kai ruwa rana tsakanin sojojin da kuma jam'iyyar NLD mai mulki.
Da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomin Najeriya sun ce kasar hadaddiyar daular Larabawa bata hana 'yan Najeriya takardar izinin shiga wato visa ba, kamar yadda labarin ya yadu a wasu kafafen yada labarai. Ministan kasa a ma'aikatar harkokin kasashen wajen Najeriya Ambassador Zubairu Dada ya faɗi haka yayin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a Abuja, wanda ya fara da tambayar minister kamar haka.
Kasar hadaddiyar daular Larabawa ta sanya cewar ba za ta ba wa 'yan Najeriya izinin shiga kasar wato visa a 'yan kwanakin da suka bato, wanda ya jawo koke da dama daga 'yan Najeriya kasancewar akwai masu yin harkokin sana'a da sauran zuwa yawon bude ido daga Najeriya. Wannan abu muna so ka mana karin bayani.
To na farko dai tukuna mu dai a hukumance ba su gaya mana cewa sun hana 'yan Najeriya zuwa kasarsu ba. A hukumance ba su gaya mana haka ba. Ko da na ji wannan labari na kira ambasadansu na tambaye shi. Ya kuma musanta ya ce wallahi shi kanshi ba shi da labarin wannan abin da ake faɗi. Ya iya nuna mini cewa ko shekaran jiya akwai 'yan Najeriya da suka samu visa na zuwa kasarsu nan ita UAE kenan da ke faɗi. Saboda haka shi a hukunce ba a gaya masa cewa an hana 'yan Najeriya shiga ba. Amma babu shakka na ga a social media na ga abin nan ana ta yaɗa abin nan ɗin cewa da Najeriya da wasu kasashe guda kusan su 23 kenan cewa ana hana su visa or something zuwa UAE. Abinda nake so 'yan Najeriya su gane shine kowace kasa tana da ikon ta tsara dokokinta ta ce ga wanda zai shiga kasanta da ga wanda ba zai shiga ba. Tana yawa ma a baka visan in kaje sai kaje shiga su hana ka. Suna da wannan iko. Haka yadda mu ma muna da wannan iko. Ko da an baka visan kana iya shiga zuwa airport a nan Abuja immigration su hana ka shiga. Wataƙila suna da wani labari o da ala wanda kai ba za ka sani ba.
Akwai abin da 'yan Najeriya da ke zaune da a ƙasashen waje da ke zargin cewar Najeriya kan bar su da halinsu ko kuma kan nuna halin ko in kula dangane da halin da suke ciki, musamman in sun shiga wani irin ko wasu irin matsaloli a can ƙasashen da suke zaune. Shin ya gaskiyar wannan lamari na kyale su da Najeriya ke?
Zan soma da cewa wannan dai ba gaskiya ba ne. Sannan kuma na biyu abin takaici shi ne mafi yawancin 'yan Najeriya ba su ma damuwa da cewa akwai ofishin jakada a kasashen ma da suke zaune. Ba su mu'amala da ita wannan ofishin jakatancinmu ba su ma damu su san cewa akwai ta ba sai in ta ɓaci. Mafi yawancin lokuta za ka tarar ba ca ne duka ba. Amma mafi yawancin lokuta za ka ga cewa ma in ka bincika abin takaici shi ne sai ka ga cewa ba su da gaskiya. Amma kuma ba ta ne duka kowa haka yake ba, ko kuma a duk lokuta haka abin yake ba. A'a, muna iya kokarinmu duk inda muke da embassy, ma'aikatan nan namu an yi training nasu sun san cewa aiki na farko da za su yi su tabbatar da cewa sun kula sun kuma lura da rayuwa da jin daɗin duk ɗan Najeriya a inda suke aiki. Just makon nan da ya shige, ina san kana labarin sun tattara 'yan Najeriya da dama wa'anda ba su da takardu, domin abin takaici kuma da kan faru kenan. Wasunsu za su je ba su da takardun zama, an ba su izinin zaman su wuce lokacin ba za su dawo ba, su shiga irin wasu sun je suna saida giya, wasu sun je suna karuwanci. Abubuwan irin ɗabi'u wa'anda su ba su amince da su ba. Kuma kowace ƙasa in ka je dole ka mutunta dokokinsu. To irin wa'annan aka tara su kusan su 500 da wani abu muka kwaso su. Inda ba mu damu da lafiyarsu da jin daɗinsu ba, kaga ba za mu damu da su ba. Amma President Buhari ya bada directives mu tabbatar ko dun a tsare mutuncin ƙasar nan da kuma mutuncin 'ya'yanta, ya ce mu yi maza aje a kwaso su a maido su gida.
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da karashin labaran duniyar.
To Hanifa, dubban mutane sun halarci wata jana'iza da aka yi jiya Alhamis a birnin Islamabad na kasar Pakistan. Ta wani fitaccen dan jarida mai binciken kwakwaf wanda aka kashe a wani yanayi mai daura kai yayin da yake gudun hijira a kasar Kenya. An yi wannan jana'izar ce yayin da ake ci gaba da zarge-zargen cewa kisan nasa na da nasaba da murkushe bangaren jarida da ake yi a Pakistan. Arshad Sharif, dan shekaru 50, ya mutu ne bayan da wani jami'in yan sanda ya harbe shi aka a wani wurin duba ababen hawa da ke wajen Nairobi, babban birnin kasar, ranar Lahadin da ta gabata. A wani al'amarin da aka ayyana a matsayin kuskuren tantance wani mutum wanda ya kwace wata mota. Wannan dan jarida mai lambar yabo wanda fitaccen mai sukar gwamnatin Pakistan da bangaren sojin kasar mai matukar tasiri ne ya tsere daga kasar a watan Agusta, yana mai kokawa kan barazanar kashe shi da kuma tuhume-tuhume sama da dozin a kansa a matsayin wani bangare na murkushe fannin jarida da gwamnatin ke yi. A ƙarshe wannan satin, ƴan majalisar dokokin ƙasar Canada sun kira ga gwamnati da ta ƙara azama wajen tsugunar da ƴan gudun hijirar ƙabilar Uyghur da yanzu haka ke zama a wasu ƙasashe masu tasowa. A ranar Talata, majalisar dokokin Canada ta kada ƙuri'a kan wani ƙuduri daga Janet Genus, wani ɗan jam'iyyar Conservative na Canada, na buƙatar tabbatar da an ayyana cewa an yi kisan kiyashi ma 'yan ƙabilar Uyghur a China, da kuma kiran da a bullo da wasu matakai kan batun ƙaura don agaza ma 'yan ƙabilar Uyghur masu gudun hijira waɗanda ke fuskantar barazanar komar da su daga ƙasashe masu tasowa zuwa China. Abun farin ciki, majalisar dokoki ta amince da wannan ƙudurin, abinda Genus ya gaya ma muryar Amurka kenan. ‘Yan ƙabilar Uyghur kusan 50,000 ne ke zama a Turkiya, wasu kuma ‘yan ƙabilar Uyghur ɗin ƙalilan da suka gudu daga China sun tafi ƙasashen Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda aka mayar da su zuwa China a ‘yan shekarun nan.
A gaishe da Ibrahim Kalmasi Garba. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma sai a gyara zama domin sabon shirin manuniya.
Manuniya. Daddale dalla dallan dalilan darewar ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta sa gwamnan jihar sanar da duniya cewa sabon salon sauya sheka ne kawai irin na ƴan siyasa.
Akwai wanda kile yana son ya bi Atiku Abubakar, in APC yake kaga sai ya bari. Akwai wanda yana PDP yana so ya bi Asiwaju Bola Tinubu, in PDP yake sai ya bari.
Kamar maganar yakin neman zabe a cocin da aka ce Peter Obi na jam'iyyar Labour nayi kuwa mai magana da yawun shi ne yace akwai abin da ya kamata ya ga wa ƴan ƙasa.
Saka hana mutum musulmi ne kace mai kai je musallaci, dan dai kun araba kayukan mu ne ake kokari a nanna mai cewa ina zuwa cocin. Alhamdulillah ma gunduma ina zuwa cocin.
Maganar mulgin murkushe damuwar da ke dama ruwa ta bangaren gin al'umma kuwa ita ce matsayar tsohuwar minister mata da matasa.
Idan baka gina mutane ba duk abin da zaka yi, shi yasa muke bata lokaci hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara 50 a hanya ba hanya, a ruwa ba ruwa, asibitoci ba.
Game da batun bujiro da sabon kamfanin jirgin sama mallaka yakin Nigeria kuwa ministan sufurin jirgin saman ne yace nesa ta riga ta zo kusa.
Kamfanin jirgin sama na Nigeria wanda aka yi ta kokarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da ya tabbata.
Shi kuwa tsohon mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara cewa yake duk wanda ya ga masu siyan Qur'a sun to da kuɗi kawai ya dakawawa kawai dan ganin ya samu abin da zai wawusa.
Din inda aka ga ana karbar kuɗin nan mutane su je su karbi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wawusa in mutun ya isa ya je kai kara ka gani.
Wadannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar saki saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa cikin harshen Hausa. Shiri na 89 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi al'umma su numfasa. Me yiwa noman nemo numfasawar kuma amma ta harkar siyasa. Ta sa gwamna Atiku Abubakar Bagudin jihar Kebbi yayi bayanin yadda jam'iyyar APC ta asarar ƴaƴanta ciki hadda manyan ƴan majalisa.
Wani abu tsari ne na Ubangiji haka kaddara ce haka take faruwa. Wani wuri kuma a samu juyin siyasa wani yana so yayi tafiya tare da wani. Akwai wanda kila yana so ya bi Atiku Abubakar in APC yake kaga sai ya bari. Akwai wanda yana PDP yana so ya bi Asuwaji Bola Tinubu in PDP yake sai ya bari. Duk irin waɗanga sun tattaru ga abubuwan da ya samu a jihanmu.
Wasu na ganin cewa kamar excellency a matsayin sa na gwamna yayi sakaci ya bar Aliyu ya tafi
1999 muka yi siyasa muna jam'iyya guda kuma kowa ya bada tashi gudunmuwa. 2006 na shiga takara na zama dan takarar sanata. Ya yanke shawara da shi da gwamnatin shi su dawo PDP kuma yace sanata yake so ya je. Na jaye sunana aka sa sunan shi ya je senate ba primary sai ba. To kaga zancen waya ce ni da shi ko da karfi ba haka bane. Illa kamar yadda nace kaddarori da salon siyasan mutane yakan bambanta.
Ganin yadda ake yawan yama didin yada magana cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi ya fe yakin neman zabe a coci maimakon ya fita sauran sassa. Ya sa mai magana da yawun sa Dr. Yunus Tanko tabbatarwa da duniya cewa wannan dai kawai furci ne irin na ƴan siyasa.
Kai da Allah mutumin nan Kristan shugabannin sa da mutanen sa anan yake ɗan uwan sa ne kamar inda mutanen muske zuwa masallaci ne. Saka hana mutum musulmi ya kace mai kai je masallaci dan dai kun araba kayukan mu ne ake kokari a manna mai cewa ina zuwa coci. Alhamdulillah ma gunduma ina zuwa coci ba da a ce wallahi tallahi dan kungiya ce.
Muna fata za ka ce game da masu cewa dan takarar ku dan takara ne na social media.
A lokacin da aka yi Nigeria October 1st Nigeria bai taba samun dan siyasa da hada jama'a ba a sa'i guda kamar Peter Obi. To kaga sun nuna muku ne cewa kuna mana kirayin cewa muna kan social media gasu mun fito. Kuma jam'iyyar abinda aka saba shine an saba ganin cewa kana da office a local government a bada kudade ai amfani da shi dan a ce wa mutane zarafi. To wannan siyasa ba shi za mu yi ba. A yanzu da ake magana su ne suke kafawa kowane akwatin zabe suna nan a gindinta.
Game da jinkirin jan kafa wajen gangamin yakin neman zabe kuwa dan takarar masajjan tare Nigeria na jam'iyyar APC a jihar Kanawa Sanata Barau Jibrin ne yace yana ganin babu wani dalili da zai sa ƴan ƙasa su kosa.
Ka lura ai tsarin ya sha bamban da nada. A da sai an kai kusan ƙarshen shekara ake kammala primaries wato zaben fitar gwani. To amma wannan karan sai zama na an yi zaben da wuri. Saboda haka ba maganar cewar an makara saboda zaben nan dai ba za a yi ba sai nan da baɗi kuma cin watan biyu. To saboda haka akwai lokaci.
Kujera ga ta sanata Kano ta Arewa an kai ruwa rana amma har yanzu ba a ga maliya yana kai komo ba.
To aini har yanzu abin da gabana shine kammala ayyukan da na sa a gaba da bujewar sababbi.
Tintintintini ake tajin tajin da tattauna batun tattagar kasa zuwa tudun mun tsiran da wasu ke ganin gina kasa za a wajen yin ayyukan a zo a gani wasu kuma ke ganin ai al'umar kasar za a bunƙasa. Tsohuwar ministar mata da matasa Hajiya Aisha Muhammad Sani Ismail ta ce akwai abin da ya kamata a gane duk duniya an yi ittifaki shike bunƙasa kasa.
Wato abin da ba ma ganewa shine harkan mata ba ana yin ta wai harkan mata kaman bikin mata ko kuma tausayawa mata a'a harkan mata ita ginshiki ne a harkan tattalin arzikin kasa da cigaban kasa. Kuma abu daya shine idan baka sa arziki akan mutane ba, to ba za ka samu arziki a kasa. Idan ka gina mutane shine za ka yi arziki. Idan baka gina mutane ba, duk abin da za ka yi. Shi yasa muke bata lokaci, hanyoyi kullum muna kashe kuɗi shekara 50 a hanya ba hanya, a ruwa ba ruwa, asibitoci babu, har ya kai ga a yau komai rashin ka a kasan nan, kana dan tattara kuɗi ka tafi wai wata kasa Egypt dan ka samu lafiya. So sai mun canja yanda tsarin yake, to amfanin wannan cibiya take nan ta mata.
Tun bayan hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari mulki yayi wa ƴan Najeriya alƙawarin ganin ya dawo da kamfanin jirgin sama mallakin kasa, sai dai didda dogon jimirin jirge jiragen a Najeriya a ƙarshe ministan sufurin jiragen saman Najeriya Sanata Hadi Sirka ya ce yanzu dai kam nesa ta riga ta zo kusa.
Kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata, Allah ya kawo lokacin da ya tabbata dan mutane da yawa da yawa su samu aikin yi domin zirga-zirgar jiragen sama ya sauki. Ni da ke mun sani yanzu idan mun je tashoshin jiragen saman mu za mu ta zama daga nan har ila jirgi bai zo ba. Magana ce ta cewa kasuwan na da girma kwaran da gasken gaske, sai da tilasta wasu waɗanda za su iya yi su wasu shigo.
To yanzu haka ne, me yasa suke korafi?
Suna to ai korafi, ai kowa ba ya san kishiya, ke yanzu mijin ke kara miki mata kenan, so kuma inda sun lura ai ba kishiya bace ba, aboki aiki ce.
Ko da zama wani abara. Cikin 100 Najeriya za ta samu a wannan dukkan kasuwanci.
Shi wannan kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne. 100%. Amma mutane ƴan Najeriya sun dauki kashi 46, gwamnati ta Najeriya ta dauki kashi 5, sannan wasu dunkulallun ƴan kasuwa su kuma sun dauki kashi 49. Kamfanin muka shirya kuma yau shekara ba gwamnati za mu yi, jama'a ku taho za mu yi, amma ba su zo ba.
Shi yasa ka samu a waje?
Ethiopia. Ba wai a waje ba. Na samu ne duka duniya ko ina, dama ba a ce za a sa kawai dan Najeriya ba, a'a duk duniya.
Game da barazanar baje kuɗi a ranar zabe domin siyan ƙuri'u, kuwa ɗaya daga cikin masu neman kujerar masajjan tare Najeriya cikin jam'iyya mai kayan marmari a jihar Kanawa, Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ne ya sanar da talakawa cewa da sun ga irin wannan kuɗaɗe kawai su daka musu wawa dan sun samu garabasa.
Na sani mutane sun gama fahimta, kuma malamai sun yi jawabi. Mutane su fita su karɓi kuɗin nan. Ai da sanin su suka maida dala 700 da wani abu. Da sanin su suka maida kwanan masara yayi tsada. Da sanin su suka maida shinkafa kusan 30,000. Manja nika da mutumin kauye zai je ya kai da gas bai taba tsada irin na wannan lokacin ba. Motar haya, asibiti babu magani, duk da sanin su suka yi domin a samu mutane cikin wahala. Dan haka duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan, mutane su je su karɓi kuɗin nan, amma da dama a dakawa kuɗin wasu, in mutum ya isa ya je ya kai ƙara ka ya ce nan mun zo muna raba kayan sata, wani sun zo sun daka mana wawa, ya je ya kai ƙara ka gani. Dan haka babu wanda kuɗi da zai yi tasiri. In kuɗi zai yi tasiri, ai APC ta karɓi mulki ne a hannun PDP. PDP da take da Central Bank, take da duk masu kuɗin ƙasar nan, take da ƴan sanda da soja da dukkanin wata tsiya da za su iya yi domin su tabbata a mulki. Amma talaka ya ce a'a, ya zaɓi abin da ya dace, yanzu ma haka ne zai faru.
Iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fanki ko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna ƙara ƙarewa ne, kuma saura kirsu ƙarasa. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 213 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da fanki ko su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin sun dafe, kuma babu yadda za a yi a ce a fasa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane sassa. Ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Kuma dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawar gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙwarai ƙarfi daga bakin masu ƙodan.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasihar mu ta yau insha Allah za ta dakata ne akan muhimmancin zaman lafiya da kauce ma fitina. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ومنجد سبحانه وتعالى أنا فدا منع سكن قرآن السماء جرما واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظرفوا كرشن آيات سوى ياكو وتندقك إيمان قبض فتنة إن تتاسو بارو أنت دفق بارو أنت دياو بارو أنت دمسلمي بارو أنت دكريستا بارو أنت دمتشي بارو أنت دكما نجي بارو أنت دميلاتي بارو أنت دمر lafiya ba ruwanta da mai shi ba ruwanta da talaka yayin uwa musulmi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-fitnatu na'ima la'ana Allahu malaikaza fitina fa a kwance take Allah ya la'anta mai tada ta to yan uwa mun dai kalli ko mun yi darussa ko mun yi ilmantu da abin da yake faruwa a yanzu a kasar mu Najeriya musamman a wasu yankuna darussan da muka karanta ya kamata a ce sun zama to mana izina yan uwa musulmai mu guji fitina yan uwa musulmai ba ta haifar da damar yi duwa ko ina a duniya musamman a yanzu nan da siyasa ta buga gangarta aka fara campaign aka fara wato shiga lunguna da sabuna don wayar da mutane kai akan muhimmancin zaɓe muhimmancin zaɓe da muhimmancin zaman lafiya wanne ne yafi hakika yan uwa musulmai da kuma makwabtan mu kiristoci muna jawo hankalin mu gaba daya mu haɗa kai ko fahimta lalle zaman lafiya ya fi komai tunda Allah subhanahu wataala ce mu guje ta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni na gari wannan zaɓe da yake karatuwa ya ubangiji muna roƙon ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kare mana imanin mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi da labarai a takaici.
Da yake jawabi jiya Alhamis kan manufofin harkokin waje, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yunkurin babakere a duniya, yana mai cewa nan da shekaru goma zai zama ɗaya daga cikin lokuta mafiya hadari tun bayan yakin duniya na biyu. A wani jawabi mai tsawo da ya yi a lokacin buɗe taron tattaunawa ta shekara-shekara ta Baidal kan harkokin waje, Putin ya bayyana yammacin duniya da waɗanda suka zaku su samu sukunin yin gaban kai wajen mulkar duniya. Ya ce yanzu mutanen duniya fa ba za su lamunta da haka ba. Ya ce ƙasashen yamma na wani ƙazamin yunkuri mai cike da haɗari wanda zai iya janyo zub da jini. Watanni sama da goma bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da gidauniyar tallafi mafi girma da ta taɓa kafawa don wata ƙasa guda, saboda magance matsalolin jin kai a Afghanistan, kuɗin da aka samu bai ma kai rabin abin da ake bukata ba, yayin da babu ma gwamnatocin ƙasashen musulmi a sahun gaba na masu bayar da tallafi sosai. Afghanistan na fuskantar lokacin sanyi mai tsanani a cewar Thomas Nicholson, manzon Turai na musamman a Afghanistan, a wani gargaɗin da ya yi ta kafar Twitter bayan ziyarar da ya kai Afghanistan a farkon wannan wata na Oktoba. Wai bayar da rahoto na musamman ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da ƙasar Myanmar ya yi gargaɗin cewa muddin al'ummar duniya ba ta canza salo game da yadda take tunkarar sojojin da suka kwaci mulki a ƙasar ba, matsalar wannan ƙasar wadda tuni ma ta yi muni za ta ci gaba da muni ne kawai. Babu tsarin gudanarwa, babu dabarar aiki, babu alƙibla, saboda haka wannan san bai haifar da wani ci gaban da za a iya fayyacewa ba.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.